الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافر بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
فقال سبيل الرحمن.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani a jiya. Mun fassara wannan aya din, amma kuma saboda ajerantan karatunta da ƴar uwarta zamu tashi ta kanta insha Allah. Fadin Ubangiji qulullahu wa'udur rahman, kafirai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hana su bauta ma alloli, wato amma kuma shi yakan kira Allahu yakan kuma kira Ar-Rahman. To cewa kenan ashe wai suke cewa wai inna Muhammadan yanhana an na'budu ilahaini, ya hana mu bautawa alloli guda biyu, wa huwa yad'u ilahan akara ma'ahu, amma kuma shi ma tare da Allah din yakan kuma kira sunan wani ubangiji kuma, wato yakan ce Ar-Rahman. Allah ya ce a gulkace musu ud'ullaha a'udur rahman, ku kira Allah ko ku kira Ar-Rahman, ma'ana ay sammuhu bi ayyihima, da kowane suna daga cikin wayannan sunanakin kun samu ku kira Allah, ai wato naduhu ku kira shi bi anta qulu ya Allahu ya Rahman, za ku iya cewa ya Allahu ya Rahman. Allah ya ce ayyamma kowanne daga cikin sunanakin sa ta da uku ka kira falahu, to wannan nasa ne, kwa iya kiransa da wannan sunan. Allah ya ce falahul asma'ul husna, ai bayan Allahu da Ar-Rahmanu ma ubangiji yana da wadansu sunannaki wato kyawawa, sune wato asma'ullahul husna wanda muka karanta su wato jiya. Ubangiji ya ce wato wala tahrifi salatika, kar ka rika bayyana karatunka, wala tukafir biha, kada kuma ka boye. Malamai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo sallah yakan dag karatunsa yana yi da ƙarfi, to idan kafirai suka ji sai su zagi Alkur'ani, su zagi wanda aka saukarwa Alkur'anin, su kuma zagi wanda ya saukar da Alkur'anin, shine Allah sai ya ce masa to kar ka bayyana karatun, amma kuma kada ka koye saboda kuma wato amfanin sahabbanka wanda suke bayanka su ji Alkur'anin. Shi yasa aka ce masa shine ma'anar wata gibe na zalika sabila, baka daga murya sosai ba, baka kuma wato boye ba, sai ka rike wato karatu tsakatsakiya. Allah yake ce masa wala tukafir biha, kada ka boye dan amfanin sahabbanka, wabtagi bayna zalika sabila, ka nafaci wato yin karatu tsakanin bayyanawa da kuma wato boyewa. Allah ya ce wa qul alhamdu, ka ce alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhiz waladan, wanda bai rike da ba, wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, ubangijin da ba shi da wato aboki a cikin mulkin sa, ba shi da kini, ba shi da shariki. Shariki malamai suka ce shine wanda yake da mallakar wani kaso daga cikin mallakar abinda Allah madaukakin sarki ya mallaka. Mun gane ko? Yawa, ba wai an ce Allah an ce wa Allah Allah shine sarki, sannan kuma a samu wani a cikin bayan Allah shi ma a ce masa sarki ba. Ba wannan shine shiriki ba. Dan shi sarautar wannan bawa na Allah, Allah ne ya gutsira masa a cikin sarautarsa. Don cewa ya aikulillahu malikal mulki tutil mulka man tasha. Saboda haka Allah yakan bada aro aran sunansa a bayan sa, zaka ji an ce ai wannan mawadaci ne. Mawadaci kuma shine Allah. Da a ce maka wato ai wannan mai ƙarfi ne. Mai ƙarfi kuma shine Allah, kowa na sarki ne. To duk wannan Allah ne yake bada aro wato wani suna daga cikin sunannakin sa. To in ya bawa bawansa, bawansa zai amfani da wani suna na wucin gadi ne. An duk dan ake cewa mutum sarki ne, sarki ne, ranan da Allah ya karbar sa kaga ba za a ce masa sarki ba kuma. Yawa, saboda haka ko kuma in an bashi wani mulki yana mulki yana mulki, ranan da Allah ya karbi mulkin sa ba za a ce masa kuma yanzu mai wannan mulkin ba. Haka kuma in yana cikin wadata, wani mawadaci ne, wani ai mawadaci ne, to ranan da Allah ya karbe wadata shi ma kun haka ba za ka kira shi mawadaci ba. Saboda haka wannan aro ne ake bayarwa, tamfurari ne, na wucin gadi ne, ranar da Allah ya karbe abinsa shi kenan. Amma asalin sarautar ta Allah ce, shi yake bada ita ga wanda yake so, ya karbe ta gurin wanda ya ga dama, ya daga wanda ya ga dama, sauke wanda ya ga dama. Shi yasa sai Ubangiji ya ce wato shine shariki. Yawa, shine shariki wanda yake da wani mallaka na wani abu daga cikin abin da Ubangiji ya mallaka, shi ake cewa wato shariki. Shine Ubangiji yake cewa walam yakul lahu waliyun, wato ko Ubangiji bai riki da ba, sanan bai riki wani abokin shirka a cikin mulkin sa ba, sanan walam yakul lahu waliyun, ba shi da wato wani mai taimako mina zulli, wai idan Ubangiji ya kaskanta wani mutum, wani ya zo ya ce ba haka ba zai daga shi, Allah ba shi da wannan. Saboda haka walam yakul lahu waliyun, Allah ba shi da wani mai taimako wato mina zulli, saboda wai ko Allah ya kasa wani abu wani zai zo ya taimaka masa. Yawa, a ce Ubangiji ya gajiya a wani abu shine zulli din, a ce wani zai zo. Saboda haka ko kuma Allah yana neman taimakon wani kafin yayi wani abu, ko da ma ba ya kasa din ba, amma zai yi wani abu kuma yana neman taimakon wani, to wannan shine zulli. Mutum ya zama yana da kamar siffa ce ta dan adam, wannan azzulli. Dan adam yana da gajiyawa a wani bangare na rayuwa. Akwai abin da dan adam dole sai ya nemi taimakon wani. Yawa, dole sai ya nemi taimakon wani kafin ya zartar da wasu bukatunsa a cikin bukatun duniya din ma. Sai ya nemi taimakon wani, ko ya nemi taimakon matarsa, ko taimakon ɗansa, ko ya nemi taimakon wani mai karfi a waje kafin ya biya bukatarsa. Ubangiji ya ce wa kabbirhu takbira, wato ka girmama shi, wato takbiran girmamawa, ma'ana azimu azmatan tammatan, ka girmama Ubangiji girmamawa cikakkiya, anittikazul walaji, ko kuma wa kabbirhu takbira, wato ka girmama shi, wato Ubangiji ya girmama cikakken girmamawa. Irin girman Ubangiji ya kore masa gabarin ya rikida, saboda shi girma na Ubangiji buwaya ne. Yawa, Ubangiji wato mabuwayin sarki ne, tai da ya buwaya a komi, a komi Allah baya neman taimakon kowa, baya neman taimakon komi. Yawa, saboda haka shi cikakken sarki ne wanda yake tsaye da zatinsa, baya neman agajin kowa da taimakon kowa, hatta ibada da bayi za su yi, ibadar su take amfana, ba Allah take amfana ba. Da ibadar da mala'iku suke yi, da ibadar da aljanu suke, da ibadar da mutane suke, da sauran ibadar da dukkan wani mai yin ibada yake yi wa Ubangiji, to amfanin ibadar kansa yake komawa, ba gurin Allah ba. Shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana dangane da yanka, da zamu yanka hadaya, ko mu yanka layya, ko mu yanka wata dabba ta sadaka. Allah ya ce lan yanallaha luhumuha wala dima'uha, jinin dabbar, naman dabbar, luhumuha namanta, wala dima'uha haka na ko kuma jininta, duk bayya samun Allah. Ko za ku yanka, ku zubar da jinin, ku fede, ku cinye dabbar ku. Yawa, saboda haka duk wannan baya samun Allah. Me yake samun Allah? Allah ce walakin yanallahu taqwa minkum, tsoron Allah da kuka yanka dabbar saboda shi zai samu Allah. Allah shi zai kalla kuma ya ba ku lada a dalilin sa. Saboda haka Allah ba ya bukatar komai a gurin wato dan adam, amma kowane dan adam yana da bukata a gurin Allah. Shi yasa yace wa kabbirhu takbira, ma'ana azimhu, ka girmama Allah azmatan tammatan, girmamawa cikakke, a littikazul walaji, wanda ya kori gabarin rukun da wa shariki, ko kuma abokin shirka, wa zulli, ko kuma gajiyawa, wa kullu ma la yaliqu bihi, da dukkan abin da wato bai dace ka jingina shi da Ubangiji ba. Malam yace wa tartibul hamdi ala zalika, wai da Ubangiji yace wa qulil hamdu, wa kace alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan, wai jeruwar bayan duk waɗannan maganganu da aka yi, kulludu la hawla wala haman, har zuwa kace da abubuwan da aka fada, sai aka ce kace alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah, wato godiya ta tabbata ga Allah shine alladhi lam yattakhidh waladan, wanda bai rike da ba, sannan ba shi da abokin shirka, wato sannan ba shi da wani masoyi, wato wanda zai taimake shi idan ya gajiya a wani abu, sannan kuma ka girmama Allah, wato girmamawa. Sai malam yace an jero gode wa Allah anan lidilalati ala annahu mustahiqun bil mahamid, domin li jami'il mahamid, domin Ubangiji shine ya cancanci dukkan godiya, dukkan godiya Ubangiji shi ya cancance ta, domin dan adam ba zai iya wato biya ma kansa bukata ba a kowane janibi na rayuwa, sai ya nemi agajin Ubangiji subhanahu wataala, kama daga abin da zai ci, daga wato suturan da zai daura, daga abin da zai mu'amala da shi, duk zai mu'amala ne a cikin arzikin Allah. Kenan kaga babu wani abu da dan adam wanda wato shi kokarin sa ne zai bashi, yawa duk abin da kaga dan adam ya samu wannan ya samu ne ya ci ya sha yayi bukata a cikin arzikin ubangiji kaga kenan ashe ubangiji wato shine ya cancanci dukkan godiya saboda me li kamali zatihi domin Allah shi yake da cikakken zati shi yake da cikakken zati wata farudi fi sifati kuma shi kadai yake da siffar da take wato guda daya tilo batar wato abokin hadi Imam Ahmad ya roshi hadisi da a musnad dinsa hadisi Mu'adh al-Jahani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ya saukar da wata aya wanda ake ce mata ayatul izzi aya ce ta buwaya aya ce wanda take nuna wato cikar kamala da ubangiji subhanahu wataala Allah cikakke ne ba shi da nakasu ba shi da tawaya kowane abu da yawan ci ubangiji kuma yana da nakasu yana da wato tawaya kowane ne yana da nakasu yana da tawaya mun gane ko shi yake cewa to ai ayatul izna shine alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wato har zuwa karshe mu ita ce ake kira ayatul izni domin aya ce wanda take wato nuna buwayar ubangiji subhanahu wataala take nuna buwayar sa da kade taka sarautar sa to nan ne duk da jiya mun dan koro bayani don gani da asma'ul husna bamu dai karasa su ba amma saboda lokaci ina ga dole zamu dubi kadan daga cikin su kuma sai mu rufe karatun mu cikin wannan sura mai albarka ta suratul isra'i sai kuma ta cikin suratul kafi insha Allah namka sajiya kan wani suna muka tsaya
Ar-Razibu
Rafi'u na'am Ar-Rafi'u muka tsaya ko amma mun fassara shi ko to fassaran da muke masu na sunan Allah jiya da Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunanniki masu kyau fadu biya ku roke shi da wadannan sunayen mun karanta al-khafidhu Allah shine wanda yake sauke mutum daga wani daraja da da Allah ya bashi yawa sai ya maida mutum wato kasa to sai muka ce na gaba akwai ar-rafi'u rafi'u shine Allah wanda yake daukaka wanda ya ga dama shi ya daukaka addinin musulunci wato akan sauran wato addinai ya daukaka wato malamai akan wato waɗanda suke ba malamai ba ya daukaka siddiqai da waliyai wato ya daukaka sama akan kasa ya daukaka aljanna akan wuta da sauransu duk wannan daukakawar Allah madaukakin sarki shi yake daukaka wanda ya ga dama ya kuma wato sauke wanda ya ga dama kaga kenan ashe me neman daukaka sai neman daukaka a wajen Allah subhanahu wataala sana almuzillu Allah shi yake kaskanta wanda ya ga dama shi yake almuzillu de ko almuizzu ko almuizzu almuizzu shine wanda Allah yake daga wanda ya ga dama kamar wato ya bashi wani kaso wato na ji cewa shi mai daukakeke ne ya bashi mulki ya bashi kudi ya bashi lafiya saboda haka Allah shi yake wannan ya daukaka shi ya zama yana daga cikin mutanen da suke fada aji yawa in ana neman masu fada aji su za a nema su ne masu fada aji to su suke da wato izza abinda suke so ayi shi za a yi abinda ba sa so ayi dole za a bar shi wannan shine izza to Allah shi yake ba mu wanda ya ga dama wannan matsayin sannan almuzillu Allah shi yake kaskanta wanda ya ga dama ya karbe masa waccan izzar yawa ya dawo da shi wanda yake wato kaskancacce as-sami'u shi Allah mai ji ne yana ji wato ubangiji shi yake jin kukan wanda ya koka masa daga saman sammai bakwai wanda ya koka masa kuma wanda yake cikin kasa da wanda yake ban kasa mun gane ko yawa nana Aisha lokacin da taji kaulatu tazo tana jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan batun mijinta lokacin da yayi mata zahari tazo tana koka damuwar ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ina gare ke kan ko riga ko rabuke da shi tana ya rasulullahi mijin nan dawa shine kazana manzon Allah ce ina gare ko rabu saboda haka tana kokawa kamar yadda kissa tazo cikin karsa mai Allahu qawla da cita jadul ka fi zawjaha can sai ta damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magiya saboda manzon Allah ce ta riga mijin sai riga sai rabu ya yi mata zahari ne ya kamanta ta wato da mahaifiyarsa ne saboda haka wannan kuma shi kai da tun a zamanin jahiliya musulunci ma da yazo sai tabbatar da shi amma shi na musulunci da yazo sai aka masa gyara in kai kafara zaka iya mai da matarka to saboda haka ita wannan kaulatu mijinta ne mata zahari kuma suna da yara da yawa kuma yaran nan ƴaƴa mata ne tazo take kokawa manzon Allah cewa ya rasulullahi ni dai ne a gurin mijina sannan ƴaƴa na ƴaƴa mata ne bashi da wata mata sai ni mijina kuma yazo ya min zahari idan na tafi na bashi da ƴaƴa na mata ne za su tozarta idan na daibe su ni ko mai karaman karfi ne ba zan iya zuwa in je rike su ba ya rasulullahi mijin nan nawa shi ya karar min da kuruciyata shi ya min kaza tana ta kokawa manzon Allah da mota manzon Allah cewa ni dai ina ganin kin sa ku sai dai ki hakuri tana ta kaiwa kara tana ta kokawa to ita na Aisha wato ta fahimci cewa manzon Allah a lokacin wahayi yana sauka masa ta ga abubuwa da yake ta na alama da in wahayi zai sauka yakan canza wato yakan zama haka wani lokacin sai ka ga gumi yana kariyo masa ko da lokacin sanyi ne wani lokacin kuma sai ga jikinsa yana rawa da Ubangiji cewa inna sanurki alayka qawlan saqila hakika muna saukar maka magana wacce take mai nauyi to sai take ce mata ki hakuri bakiya ga halin da yake ciki ne ki hakuri tana bata ita ma giya kudin take saboda damuwar ta ne zai ta gaban ta daga baya sai Allah saukar da karsami Allah qawla da ce tujadiluka fi zawjiha Ubangiji ya ji maganar matan da take jayayya da kai game da lamarin mijinta shine nana ai take cewa sarki ya tabbata ga Ubangiji wanda ya ji maganar mai kuka wato yana saman sammai bakwai Ubangiji daga saman sammai bakwai ya ji kukan kaulatu da take yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina a kasa saboda haka Allah shine as-sami'u yana ji kuma Ubangiji yana jin rada da magana a fili da rada da magana a zuci duk a wurin Ubangiji jin su daya ne don haka yace ya alamu ka'inatul a'yun wa ma tukufi sudur Allah yana san satar gani da mutum zai ya kalli wani abin da Allah ya hana masa wa ma tukufi sudur haka nan abin da kirji ya boye na daga ha'inci na daga wato abin da Allah duk ya sani saboda haka in kai rada ma ba za ka boye wa Allah ba in kai ihu ma ba za ka boye wa Allah ba sabon manzon Allah sun tambaye manzo Allah rasulullahi Ubangijin mu ga ane sai yake nemi masa koro ko a kusa yake me rada da shi to saboda haka Allah yana ji shi a gunsa jijjin daya ne da bayyanawa da boyewa a gurin Allah duk daya ne sannan albasiru Allah yana kallo wato shi ma'abucin kallo ne siffa ce azaliya Allah yana kallo Allah yana kallon wato kowa sannan har yanzu a wani guri yana cewa la tudrikul absaru idan dan adam bai ya kallon Allah wa huwa yudrikul absaru Ubangiji shine yake kallon kowa wa huwa latiful khabir shine kuma latif wanda yake mai taushi al khabir wanda yake kuma wato mai bada labari yawa mai bada labari shi yasa annabi Musa da ya ji dadin ganawa da Ubangiji yace Ubangiji arini anzuru ilaika Allah ka banni manna ganka Allah ya ce masa lantara ne ba za ka ganni ba saboda haka Ubangiji ya kaddara ba za a ganshi a gidan duniya ba ba za a ganshi a gidan duniya ba amma za a ga Allah a lahira a gidan aljanna wanda Allah ya masa gamda ka tada shiga gidan aljanna zai ga Ubangiji dan Allah Ubangiji cewa wujuhun yawmaidhin nadhira wadansu fuskokin a ranar alkiyama nadhira suna haske ila rabbiha nazira zasu ga ubangijinsu zasu ga ubangijinsu an ce yan aljanna in sun ga Allah wato sai su ji ba sa so su daina kallon Allah dan zasu ji a lokacin kallon Allah din ya mafi aljanna dadi saboda haka bayi zasu ga Allah a gidan aljanna zasu ga Allah a gidan aljanna amma a gidan duniya Allah bai yadda wani ya ganshi ba sai bisa waɗansu maganganu malaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuwan sa mai iraji ga Ubangiji duk da cewa waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sun yi inkarin wannan annabi Aisha tana daga cikin sahabban da suke cewa duk wanda ya ce muku manzon Allah ya ga Allah da idansa na goshin sa kokari ya tashi amma kuma waɗansu ma tace ya ga Allah amma da idansa na zuciya amma waɗansu malaman suka ce tabbatacce manzon Allah ya ga Allah don Allah ce fakana qaba qausaini aw adana sai da ya zama tsakanin manzon Allah da Ubangiji kamar tsakanin wato bakare da tsirkiyarta yace ma kazabal fuadu mara a zuciyar manzo Allah bata karyata abin da ta gani ba saboda haka wasu sun tafi akan cewa manzo Allah ya ga Allah da idanun goshin sa wasu kuma suka ce ya tafi ne ya ga Allah ne da idanun zuciyar sa amma dai kuma banda manzon Allah ba babu wanda yaga Allah don gashi annabi Musa annabin Allah ne manzon Allah ne ul azmi minar rusul ya roki Allah a fili rabbi arini anzuru ilaika Allah ka banni ma ganka Allah ce masa ran tarani ba za ka gandi ba har ma Allah ya bashi wani misali yace walakin unzur ila jabali duba wannan dutsin fa in takara makano fa safa tarani in dai har dutsin ya tsaya inda yake ya iya jurewa wato na daukan haske na to kai din zaka iya kallo na hasken ubangiji ba dauki abun din ba dan akwai haske to haske ne ya bayyana a dutsin ba ubangiji ne ya bayyana a dutsin ba Allah ya ce falamma tajallalil jabali yayin da aka samu wato yayewar haske akan wannan dutsin Allah ya ce ja'alahu dakan dutsin ya diddige har ya bige annabi Musa wa karra Musa sai ka annabi Musa ya fadi ya suma da ya tashi kuma ya tubo Allah da ya roki Allah abin da bai dace ya roka ba shine yaga ubangiji da idanunsa a gidan duniya saboda haka ubangiji dai shine albasiru shi wato mai gani ne ganinsa kuma wato azali ne sannan sai alhakam ko sai alhakam ubangiji shine wato mai hikima cikakkiya cikin duk abin da Allah ya halitta zaka samu akwai hikima ko ka gano hikimar ko kar ka gano amma Allah duk abin da ya halitta yana da hikima gurgurdan ilimin da Allah ya ba dan adam shine dan adam ya gano wa hikimar wani lokacin kuma ba zai ma gano wato hikimar ba amma duk abin da Allah yayi wato akwai hikima a cikin sa hikima kuma cikakkiya al'adalu ubangiji shine ma abucin wato adalci wato Allah bai ya zalunci koda gurgurdan kwayar komayya ne saboda haka hukuncin Allah gaba ɗayan sa babu zalunci a cikin sa mun gane ko gaba ɗayan ma hukuncin Allah tana tsakanin wato abinda malamai suke cewa al-fadl wal-adl tsakanin wato falala girmamawa da karimci da kuma wato adalci mun gane ko a domin shi zalunci ai mutumin da yake da karfin yin abin da yake so shi yake yin zalunci yawa inda Allah zai yi zalunci akwai wanda ya sai cewa Allah me yasa babu wanda ya sa to amma Allah ya haramta wa kansa zalunci yace inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu muharraman bainakum kuma na sanya zalunci ya zama haramun a tsakaninku fala tazlimu kada ɗayan ku ya dai zalunci saboda haka Allah ya haramta wa kansa ai shi yana da karfin da zai ba wanda ya sai ce masa me yasa dama an kaga mutum ya yi zalunci ai dama samu ne zalunci shi yasa ubangiji kuma da yake da karfi akan komi sai ya haramta wa kansa yin zalunci saboda haka yace kuma zaluncin haramun ne a tsakanin wato bayi duk wanda ya zalunci Allah kuma zai saka shi yasa aka ce manzon Allah yace idan aka zalunci mai karamin karfi idan aka zalunci mutumin da bai da yadda zai yi ya karba wa kansa haƙi sai ya bari saboda babu yadda zai yi ya bar wa Allah Allah kuma sai ya rantsuwa yace wa izzati wa jalali na rantse da buwayata na rantse da girma na la ansurannaka walau wahidi sai na taimake ka ko ni kadai ne saboda haka sai Allah ya tsaya ma mai karamin karfi wanda aka zalunce shi wanda ya barwa Allah saboda haka mutun yace maka Allah ya isa tashin hankalinsa da musiba su inda ka sani wallahi tallahi gara ka mayar masa zaluncin da kai masa ka nemi kuma yafi maka domin Allah ya isa babbar magana ne yawa manzon Allah ya ce taqu da'watal mazlum ku ji tsoran addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da ubangiji kafin ya daga hannu yayi Allah zai ce sauki hannunka na amsa sauki hannunka na amsa in dai aka zalunci wanda bai shi da karfi to yana daga hannu kafin ya addu'ar ma Allah zai ce sauki hannunka na amsa maka saboda haka ubangiji ya haramta wa kansa wato zalunci sannan kuma ya wajabta wa kansa yin adalci saboda haka ya kuma wato yi umarni wato da yin adalci shi yasa ake cewa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani Allah yana umarni da yin adalci wal ihsani da kuma kyautatawa wa ita'i zil qurba yana yin umarni da kulawa da makusanta wa yanha anil fashai wal munkari wal baghi ya hana alfasha ya hana munkari ya hana kuma wato zalunci Allah sai ya ce ya izku ubangiji yana muku wa'azi akan wannan ne la'allakum tadhakkaruna, ku kwa dauki wa'azi ya izukum, Allah wa'azi yake muku la'allakum tadhakkaruna, wato ko za ku dauki wa'azi. Malam ya bamu yar fa'ida wanda ina ga sai mun rufe ta da kan wannan fa'ida din. Yace duk wanda ya karanta fadin Ubangiji Allahu latihun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyul aziz, Allah mai taushi ne ga bayin sa, yana arzuta wanda ya ga dama, wa huwa al-qawiyu, Allah mai ƙarfi. Yawa to shine ce wato lamarin rai, lamarin ne na Ubangiji Allah shi ya san wato inda rai yake a cikin gaggajikin mutum. Shine mala yake cewa makiyatun ila wasbir nafsaka, ko zuwa ga shan aya ayoyin ta 105. Bismillahir rahmanir rahim, ka karanta. Na'am, bismillah.
Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
نعم. مالن يتي الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر وديا تتبتا غا الله wato kai ka ce kamar yanzu zamu bude karanta jalalai ne, saboda yanzu wannan wato mabudi ne dangane da wato karanta tafsirin asalin mai jalalai ne kenan, shine Jalaluddin Al-Muhalli. To shi malai yake cewa wato godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine na farko ba tare da farko ba, al-akhir shine na ƙarshe ba tare da ƙarshe ba, al-batin shine boyayye kuma ba a boye yake ba, al-zahiru shine na fili wanda yake ko ba sarari yake ba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, tsira da amincin Allah su tabbata akan shugabanmu Muhammadu al-tahir wanda yake tsarkakekke, al-fakir wanda yake wato wanda yake shine wato wanda yake cike da abin alfahari, yake cewa wato shine khatimun nabiyina wa imamul mursalina wa ala ali wa ashabi zawil ula wal mafakir, alayansa da sahabbansa ma'abuta daukaka da kuma wato alfahari. Bayan haka malam yace falamanta har kalamu ala takmilati jalali suyuti, yayin da muka kammala magana akan tafsirin Imam Suyuti wanda yayi wato na wato farkon wato littafi shine daga suratul baqara zuwa wato suratul isra'i, yace fal nashra al an fil kalami, yanzu mu shiga magana ala ta'alifi shaiki akan wato tafsirin malamin sa Al-Jalal Muhammad ibn Ahmad Al-Muhalli, shine malamin Imam Suyuti. Saboda kaga kenan, ashe kaga makaranta tayi albarka, malami ya fara aiki, Allah ya karbi ransa, almajirin sa kuma yazo cika masa aikin sa. Kama kuma abin da ake so kenan, wato gida mai albarka shine gidan da mai gida zai fara gabatar da aikin alkhairi, in Allah ya karbe shi ƴaƴa su zo su kuma su dora kan aikin alkhairi. Haka kuma makaranta mai albarka ita ce makarantar da malami zai asasa aiki na alkhairi, in Allah ya karbe shi almajiransa masu albarka kuma sai zo su dora kan inda ya tsaya. Yake cewa wato nafa'ana Allahu bihima, Allah ya amfane mu da rayuwar waɗannan mutane wato wa bi ulumihima, da kuma ilmomin su da suka watsa a gidan duniya da lahira. Wa nas'alullaha ta'ala, muna roƙon mu al-i'anatu, Allah ya agaza mana ala bad'i wal wato wal kitabi, akan fara karatun da kuma kare shi. Wal mautu ala kamalil imani wal islam, Allah kuma ya sa mu mutu akan cikakken imani da kuma wato cikin musulunci da kuma cikakken imani. Kale yace nafa'ana Allahu bihi, wato suratul kahfi ya bude da cewa suratul kahfi an ambace ta suratul kahfi li zikri qissati ashabul kahfi, saboda an ambace labarin wato mutanen kogo min babu tasmiyati shay bismi ba'dihi, saboda yadda alqur'ani yake al'adarsa sai ambace sunan abu wato da shashan sa, wato sai ambace sunan sura da wani magana da ya shigo a cikin alqur'ani da yake da alaka da wannan abin da aka ambace sunan surar da shi. Ubangiji yace alhamdu, godiya ta tabbata ga Allah shine wato huwal wasfu bil jamil thabit, ka siffanta Allah wato da abin da yake kamala mai kyau, siffa mai kyau, wato shine alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. aka ce wai idan bawa ya ki ya godewa Allah ma to Allah ya godewa kansa da kansa, saboda haka godiyarka dama in ka gode ma kai za ta amfana, tunda ai Ubangiji ya riga ka zati ya godewa zati da kansa. Shi yasa ya ce alhamdulillah, godiya wato cikakkiyar godiya ta tabbata ga Allah. Saboda haka kai zan kai godiyar sai a baka sakamako. Allah ya ce la in shakartum la azidannakum, in kun gode sai mu kara muku. Kenan yanzu godiyarka kana yi ne wato tana kuma buɗa maka kofar ƙari daga wajen Ubangiji. Saboda godiyarka ba wai za ta amfana Allah bane, kai za ta amfana. Shine malai yake cewa alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Allazi anzala ala abdihi kitaba, Allah da ya saukarwa bawansa alkitaba, littafi shine alqur'ani. Wa lam yaj'al lahu iwajan, bai sanya shi karkacacce ba. Qayyiman, ka karanta wato qayyiman, wato wanda yake miƙaƙe ne akan hanya. Liyunzira ba'san, dan ya gargadi mutane da alqur'anin, wato ya gargadi mutane ba'san azabar da Allah zai musu idan basu imani ba, ko kuma ba'san shadidan azaba mai tsanani in basu imani ba. Milladunhu, daga wajen Allah. Wai bashal mu'minina, wannan wa kafirai zai yi. Wai bashal mu'minina, mu'mine kuma ya musu albishir, sune alladhina ya'maluna salihati, masu yin aiki mai kyau. Menene albishir din? Allah ya ce anna lahum ajran hasana, suna da lada wanda yake mai kyau a wajen Allah, wato shine gidan aljanna. Now
ma kizina fihi abada,
kamar mai tambaya yace da Allah ya ce anna lahum ajran hasana, suna da lada mai kyau. Kamar yace menene lada mai kyau? Sai aka ce aljanna ne, ma kizina fihi abadan, zai zauna a cikin ta har abada, ba zai fita ba. Now
wa indira alladhina qalu taghallahu walada,
Ubangiji yace wa yuzra ladina, sannan kuma har yanzu wannan bawan nasa da Allah ya saukar masa littafi, da yace allazi anzala ala abdihi kitaba, wannan bawan nasa da Allah ya saukar masa littafi, ya gargadi allazina qalu takazzallahu walada, masu cewa Allah ya rikida, yaje lalle lalle ya gargade su. Malahum bihi min ilmi,
malahum bihi min ilmi wala li abahim, kabarat kalimata takruj min abwahihim, in yaquluna illa kadhiba.
Ubangiji yace yaje ya gargade su, shine wayunzira alladhina qalu takhadallahu walada, ya gargade su su masu cewa Allah ya rikida. Allah ya ce malahum bihi min ilmi, wannan magana suna shikanta ba sa tattaunata, suna shikanta ba sa la'akari da sakamakon da fadan magana zai dawo musu. Allah ya ce malahum bihi min ilmi, ba su da wani ilimi dangane da wannan magana da suke fada. Wala li abaim, iyayensu ma da suka fada a baya ba su da ilimi akan wannan magana. Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ai magana da ta fito a bakunan mutanen ta girma, ka jingina wa Allah da ai babu maganar ta tafi wannan. Allah ya ce kaburar kalimatan, kalma na jingina wa Allah da ta girmama, wato min afwahim, daga bakin waɗannan mutanen, shine wato kalmar ta kafirci wadda ta kai inda ta kai a wajen girman laifi, shine ka jingina wa Allah madaukakin sarki wato da, bayan kuma shi ya halicci abin. Allah ya ce in yaquluna illa kadhiba, wallahi babu abin da kafiran nan suke fada face ƙarya suke jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Wala allaka baqiyun nafsaka ala azrihim illam yu'minu bi hadhal hadithi yasafa,
Ubangiji yake cewa fala allaka baqiyun nafsaka, ya Muhammadu kai kamar ka halaka kanka da kanka saboda jin ɓace ne da jin damuwa. Ala asarihim, saboda wai wato mutananka wato sun yi nisa, ma'ana asari ma'ana bu'udihim ne, sun yi nisa wato sun juya ga barinka, sun juya ga barinka, sun bi guraban wato iyayensu. Allah ya ce wato fala allaka baqiyun nafsaka, kai kamar zaka haɗiye ranka ka halaka kanka wato saboda mi ilmi nabi hadha hadisi asafa, wato in basi imani da wannan alqur'ani ba, da shine alhadisin, in basi imani da wannan alqur'ani ba a safan saboda tsananin bakin ciki, saboda takaici, akwai takaici wato ka zo da alheri wa ƴan uwanka, danginka, jininka, yaranka, ƴan garinku, ka zo musu da alheri amma su juya baya ga barin alherin naka, akwai takaici. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin zafi, Allah kuma yake lallashin sa, yake cewa kai kamar ka halaka kanka, in lam yu'minu bi hadha hadith asafan, idan mutane ba su imani da wannan alqur'ani ba saboda wato asafan shine bakin ciki yawa ya asafa ala yusufa ko shine gaizan huzunan minka lihir sika ala imanin saboda wai kana kwadai akan imanin su Allah ya ce inna ja'alna
inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala
ubangiji ya ce wayannan mutanen suna yin kafirci dan mun ba su duniya ne dan mun sake musu duniya suna fantama wasu suna jin dadi Allah ya ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi mun sanya duk abin da yake kan kasar nan daga dabbobi da shuke-shuke da bishiyoyi da korama da duk abin da yake kan kasar nan mun sanya ta zinatan laha dan wato su kawata duniyan ne duniyan te kyan gani linabluwahum domin in te kyan gani mutane kuma su karkata akan ta linabluwahum don mu jarabu mutane wato mu jarabu nazirina ila zalika mu sa musu idanu mu ga ayyuhum ahsanu amalan waye zai daure yake kyawun aiki a gidan duniyar da Allah madaukakin sarki ya baka komi ya baka lafiya ya baka hankali ya baka dukiya ya baka mulki ya baka iyalai ya baka komi saboda ya gani yaya zaka yi yaya zaka yi saboda haka a wani ayan ubangiji yake cewa mun gadar muku da dukiya linanzura kaifa ta'maluna a kisan mutanen annabi Musa da Fir'auna ko ubangiji ya gadar musu wato kasar bani Isra'ila yace da ana azabtar da ku yanzu mun halaka me azabtar da ku ku kuma yanzu mun ba ku dukiya mun ba ku duniya mun ba ku ita a hannunku linanzura kaifa ta'malu dan mu ga ya za ku koya za ku gudanar da ita yawa saboda haka shi sai Allah ce linabluwahum ayyuhum ahsanu amala domin mu jarabu mutane mu ga waye a cikin su zai kyakkyawan aiki ma'ana waye zai guji duniya tunda yanzu an kawata duniyar gurgurun yadda ta dauki hankalin mutane mutane su ga kamar za su rabauta to waye zai guje ta ya nemi abin da yake wato lahira na'am
wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan yurza
ubangiji yace wa inna ja'iluna ma 'alaiha zamu sanya mu zamu sanya ma 'alaiha abin da yake kan kasar nan sa'idan juruzan ya zama wato kasa wanda yake bushashiya Allah madaukakin sarki zai saki ruwan sama a ruwan sama duniya ta zama koriya ko ina ni'ima ko ina ni'ima wani lokacin Allah sai ya rike ruwan sama komai kuma sai ya bushe sai ga kasar wato ta koma sa'idan juruzan wato kasa wanda take bushashiyar wato kasa na'am
am hasuda anna ashabal bahabi warraqin kanu minatina ajaba
ubangiji yace am hasibta shin ko kana tsammani ne anna ashabal kafi cewa mutanen kogon nan shine wanda suke kan kogo na dutse warraqi ne masu allo wanda aka rubuta tarihin su sunayen su da zuriyar su cewa wani dan wane an haife shi nan kaza ga watan kaza ga zuriyar gidan su gashi aka yi a cikin wannan allo wato shine ake kira raqim wasu suka ce raqim din a dutsen ne wasu suka ce raqim din kwarin da dutsen yake ciki ne inda suka shiga wannan kogo wato suka je suka zauna a wannan kogo shine raqim mun gane ko wa qarsu ila sallam an qissatim an tambaye manzon Allah game da tarihin ashabul kafi Allah ya ce kanu sun kasance qissas sunan min ayatina ajaban suna daga cikin ayoyin mu na mamaki Allah da kansa yace qissar ashabul kafi qissa ce da take dauke da ayoyi na mamaki wato shine wato ayoyi na mamaki ai kanu ajaban kisan su akwai mamaki dunal baqil ayati ba kamar sauran ayoyin ba aw a ajabuha ko kuma sauran ayoyin ma suna da mamaki amma kisan ashabul kahfi ta bo yancan din wato mamaki mun gane ko Allah ya ce tsawal fitiyatu
idza wal fitiyatu bil kahfi fa qalu rabbana atina min ladun karama wa hilana min arina rahada
qadarabna alayhi
qadarabna ala adanihim bil kahfi sinina adada
na'am ubangiji yace wato is awal fitat ila al-kafi tuna yayin da wato wayannan samari suka taro suka da wannan kogo wannan shine farkon bude wannan kissa din tunda ubangiji yanzu zai bada labari dan can an bude ta ne aka ce am hasifta anna ashabal kafi wa raqimi shin kana tsammani ne cewa mutanen kogon nan da raqim din nan wato kissa su ai Allah ce kanu min atina ajaban suna daga cikin ayoyin mu na mamaki to amma bude kissar shine is awal fitiyatu ila al-kafi yayin da wayannan samari suka tafi kogo me ya faru malam yace wa hasul qissatihim wato asalin kissar wayannan mutanen kamar da Muhammad bin Ishaq ya kawo suka ce lamma tsaga ahlul injili yayin da mutanen annabi Isa da aka ba su littafin linjila suka fara dagawa suka bar littafin suka rika yin jan mutane akan zalunci da san zuciya wa kasrat fihimul kataya suka cika kasarsu da kurakure hatta abadul asnama sun manta da batun maganar littafin linjila kan yana nan a zaurukan su yana shan kura har suka koma wato suna bautar gumaka wa zabahu la suna yanka dabbobi saboda gumaka wa baqiya fi man huwa ala din isa wato wanda dai ya saura a cikin su wanda ba sa bautar gumaka su ne ƴan tsirarin waɗanda suke bin addinin annabi isa alayhi salam mutamassikina bi ibadatillah wa tauhidi su suka yi riko da kadaita Allah da kuma yi wa Allah bauta akan karantarwar linjila a wato sai ya kasance a Rum akwai wani sarki da ake kiransa da Kayanus wato mai bautar gumaka ne yakan yanka wa gumaka sannan ya kasance yakan yi umarni mutane su rika yin yanka in shekara ta zo wa gumaka a duk wanda yake yanka wa gunki kuma wato yakan kashe shi saboda haka wata rana sai ya zo wuciya ta wata alƙariya alƙariyar mutanen kogon nan wato madinatu ashabul kafi alƙariyar su a wata alƙariya ce da take gefen Rum wato ana ce mata Afsus suna alƙariyar ta su a Laraba kuma suna ce mata Tarsus amma asali su Rumawa ce mata ke Afsus suna alƙariyar su wa'annan ashabul kafi amma su Laraba suna ce mata Tarsus wato saboda haka da yaje masu imani wanda suke bautar Allah akan karantarwar Annabi Isa da Linjila sai suka buya tunda sun san shi mai bautar gunki ne kuma idan wanda baya bautar gunki yakan halaka shi saboda haka sai ya zama mutumin nan yana ta tura ƴan gangare tunda ya samu labari a garin akwai mutanen da har yanzu suna kan addinin kadaita Allah saboda haka ya dinga aikawa ana bincike har aka samu waɗannan mutanen aka zo da su da yazo ya zauna da su ya tattauna da su yace to daga yau batun bautar Allah da kuma riko da littafin linjila ya kare saboda haka yana kiran su mazama su gaggawar komawa bautar gumaka saboda haka suka ki su waɗannan mutane su takwas ne wato yace su koma yace duk wanda bai koma ba to zai halaka shi to yayin da waɗannan samari su ga wannan fitina ta yi fitina wato suka yi bakin ciki mai tsanani domin ana so a kautar da su daga addini na kadaita Allah a mai da su cikin shirka su kuma waɗannan mutane suna daga cikin samari ne kyawawa wanda suke duk wanda ya gansu wato zai ba su matsayi wato zai girmama su amma da yake cewa suna kan addinin Annabi Isa alayhi salam saboda haka su sun buye ne da waɗanda duk aka kamo wanda bai bi ba kashe shi yake yi kamar da aka kamo masa waɗannan samari sarki ya zauna da su ya tattauna da su saboda haka har ma suna kuka a gabansa cewa ya haƙuri su ba za su iya bautar gunki ba gaskiya su Allah ya riga haska musu katansu da imani ba za su kuma su koma ruwa ba saboda haka har ma yake tambayan su wai me yake hana ku naji labari ba kwayan ka dabbobi a gumaka me yasa ba za ku bi sahun yadda su mutanen Rum wato suke bautar su ba saboda haka sai ya ce to ina ba ku shawara yanzu ina ba ku zabi ku zaba ko dai ku bi addininmu da muke bi ko kuma an kashe ku to kabirun babban su wato sai ya ce masa a sarki da ka yanu su mu muna da Ubangiji wanda girmansa da wayarsa ta cika sama da ƙasa mu shi kadai za mu bi mu kam lanadu wa min dunihi ilahan ba za mu bauta wani Ubangiji kuma bayansa ba abadan har abada saboda haka isnama badalaka duk abin da kaga damar aikatawa ka aikata to su ma sauran mutum bakwai din kowa sai ya faɗi irin wannan magana saboda haka wannan sarki sai ya umarni a tube musu rigunan su a cire musu kayan adan su da yake jikin su samari ne wanda yake kyawawa sun fito da yake suna cikin halin wadata da rufin asiri a irin wannan shiga na wancan lokacin kowa ya gansu zai gansu wato samari ne wanda suke wato masu arziki yasa aka cire musu duk kayan adan jikin su wato to shine da ya kalle su ya ga dai wato zakakuran samari ne ana neman irin su a cikin kowace irin al'umma saboda suna da kaifin basira suna da nutsuwa suna da halitta mai kyau suna da koshin lafiya za su iya tunkaran kowane irin kalubale na zamani su jawo al'umma su amfani su taimaka wajen ijewa al'umma su wato sharri saboda haka sai yayi kyamar kashe su a wannan lokacin yace musu to yanzu zan ci gaba zan je ziyara amma kafin na dawo ina ba ku shawara ku yanke hukunci a cikin lamarin ko dai bautar gunki ko kuma gunki zai sha jinin ku saboda haka yake cewa ai ba komai yasa ma zan gaggauta kashe ku ba saboda na gan ku matasa ne za a iya amfanuwa da su kuma kuna da kaifin hankali saboda haka bana kauna in kashe matashin da yake zai iya bada gudumawa wajen hidimar bautar gunki yake cewa amma na ba ku lokaci ku je ku yi shawara yace musu ku je ku yi shawara wato a cikin lamarin ku ku dawo ku ban labari ku je ku dawo cikin hankalin ku yi tunani ko kisan ko kuma wato bautar gunki yace saboda haka dan sarki daga yanu sai ya tafi wato ziyarar sa ya tafi wata biyar bukatar sa da cikin bukatun sa to wayannan samari sai suka ji tsoro idan har ya dawo daga tafiyar sa wato lallai a cikin abu biyu dole ɗaya zai faru ko dai ya ta musu azaba ko kuma wato ya kashe su saboda haka sai suka kinsa suka yi shawara cewa su fita su tafi wani dutse da yake gefen alƙariyar tasu wato su je su zauna a wannan dutse su ta bauta wa ubangijinsu har abin da ubangiji zai hukunta ko dai ya kashe sarki da ka yano su ko kuma shi ya hukunta wani lamari a cikin lamarinsu saboda haka wato suka tafi zuwa wannan dutsen da yake kusa da garin nasu ana cewa dutsen wato Angelus a cikin dutsen akwai kogo wato da suna wucewa za su tafi gurin wannan dutsen sai suka haɗu da wani kare akan hanya wato karen sai ya bi su sai su kore shi sai ya bi su sai su kore sai ya bi su da ƙarshe dai sai karen sai ya ce musu ni ina san wanda yake san Allah mai girma da buwaya ne ya ce musu ana uhibbu ahbabullahi azza wajal ina san masoya Allah ne ku daina kurana saboda haka sai suka bi shi saboda haka idan sun kwanta suna bacci yace musu ina san masoya Allah ne ku banne in bi ku sai yace ai in kun kwanta kuna bacci zan yi gadin ku yace musu in kun kwanta kuna bacci yace wa ana aharusukum zan yi gadin ku sai suka bashi sai ya bi su suka je suka shiga cikin wannan kogo suka zauna a cikin kogon wato basu da wani aiki a kogon sai sallah sai azumi sai wato zikirori tasbihi da tahmidi suka sanya abincinsu a karkashin jagorancin mutum daya mai suna Tamlika shi yake in abincin ya kare ko kuma in wanda ba za a je shi ya dade ba ya kusan karewa sai ya dauki kuɗi sai ya tafi dan dama dukkan su kowa ya je ya saida kadarorinsa wani abin da zai kyautar wa yanuwa ya kyautar wani abin da zai rike ya rike suka rike tsabar kuɗi da wani guntun abincin da suka tafi da shi wannan kogon to idan abincin ya kare shi wannan Tamlika shi zai fito a sulale ya zo ya saya musu abinci ya zo ya aje musu a cikin kogon to hakan nan suke zaune malam ya ce kana ya til madina ya tare lahum ta'ama siran yakan shigo garin madina ya saya musu abinci a boye wato ya kuma binciki labari wace jassasa lahum alkhabar ya bincika musu labarin sarki daga yanusu ya dawo ne saboda haka suna zaune a cikin wannan kogo kamar yadda Allah ya so daga baya sai sarki daga yanusu ya dawo daga bulaguran sa ya dawo wannan garin wa kana tamlika yawma idin bil madina ya tare lahum ta'ama shi kuma a lokacin ran da sarkin ya dawo shi Tamlika ya zo saya musu abinci kaga kenan an zo daidai da zai debi labari ya tafi da shi kenan dan labarin dawowar sarki daga ran gadi ai ba zai koya ba saboda haka wato sai ya zo sai ya ba su labari ai sarki da Kayanusu ya dawo sannan kuma yana dawowa ya fara bincike ina wannan samarin aka ce ba gansu ba saboda haka wato sai suka tsorita sun tabbata zai aiko a biyo sawu saboda haka wato sai suka shiga suna ta roƙon Allah mai girma da buwaya suna kaskantar da kai zuwa ga Allah cewa Allah ya ije musu sharrin wannan mutumi Allah ya shiga tsakaninsu da wannan wato mutumi malai yace wato a daidai lokacin faduwar rana wato sai faqala lahum sai yace musu shi Tamlika ya aiko ta wuya ku yan uwana kulu wa tawakkalu ala rabbikum duk da na ba ku labari hankalin ku ya tashi amma ba da mutun da mun dafa abinci mu ci abincin mu kurin mu dogara ga ubangiji abinda Allah ya so dole shi zai faru suka ci abinci suka zauna suna tattaunawa wato suna ta tattaunawa game da idan rana ta ba su aka zo a kama su me yasa sakamakon da zai biyo baya suna cikin haka Allah madaukakin sarki sai ya saukar musu bacci a cikin wannan kogo saboda haka sai kowa sai tuntsire sai bacci mun gane ko sannan kuma Allah ya saukar da bacci wato akan karan nasu Allah kamar da Allah fala wa huwa basitun zira'ihi bil wasit ya shim irin da kare yake kwanciya da yana sauraron zuwa mai gidansa a kofar gida to yana kwanci hakan nan haka shi ma sai Allah ya dauki wato sai Allah ya saukar masa nasa baccin yana shimfida wato akan wato dumatsinsa a bakin kogon su suna ciki shi yana bakin kogo ya sa kafafunsa yana kallon waje saboda haka sarki ya dinga bincike akan su wato ya samu labari cewa ai akwai wasu samari a cikin kogon nan dan wakilin su yakan fito jifa yana zuwa yana saya musu abinci saboda haka sarki ya dimauce hankalin sa ya tashi yana ta tunanin wani irin mummunan hukunci zai yi mutanen nan ma yanzu in ya same su saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya jefa masa a ransa to da ya biyo sai ya biyo sau aka zo har bakin kogon ya kalli kogon ya shiru yana ta tunanin wani irin hukunci zai yi ne a wajen wa'annan mutanen saboda ɓacire ya zai yi wato ya huce sai Allah sai ya kimsa masa a ransa cewa ya gine kofar kogon ya gine ta ya sa dutse da suminti ya gine kirf ya rufe shi suminti yunwa da kifi ta kashe su a cikin kogon saboda haka sai yayi haka shi kuma Ubangiji ya masa wannan ilhaman ne yayi haka domin Allah kuma yana so ya girmama su saboda haka malam yace wa arada Allahu azza wa jalla an yukrimuhum bidhalika Allah yana so ya girmama su da wannan ukuba da shi sarki da kayan su ya musu wa ja'alahum ayatan ya sanya su kuma su din aya ce da nasu ga mutane wato wa an bayyana lahum anna sa'ata atiyatun kuma Ubangiji ya bayyana musu cewa to lalle sa'ar alkiyama wannan babu makawa wato tana zuwa wa annahu qadirun 'alal ba'sil ibadi kuma Allah ya nuna musu cewa shi fa yana da iko wato akan ta da bayin sa min ba'dil maut bayan mutuwa saboda haka sarki take umuni aka buhunan suminti da yashi aka yi sassaro dutsuna aka toshe bakin koga wa qala bayan an gama toshe bakin kogo kirb babu inda iska ma za ta shiga sai yace da'uhum fi kafihim ku bar su a cikin kogon su ya mutu ju'an wa atshan kishirwa da yunwa su kashe su wa kunu kafihim allabi wato itaru kabaran lahum wannan kabaran da suka zaba su zo su koya nan akan su je su yi bautar gunki to kabarin kogon ya zama musu wato kabarin su wa huwa yazunna annahum aiqadun amma shi sarki yana faɗan wannan magana ne yana tsammani kamar wai a farke suke Allah kuma da ya saukar musu wannan baccin daga wannan baccin kuma sai a karbaran su a cikin baccin saboda haka ba su jira dadin karban riba daga cikin baccin nan Allah ya karbaran su suka yi ta baccin su mun gane ko saboda haka wato suka yi ta baccin su saboda haka yake cewa wa huwa yazunnu annahum aiqazun wato ya'lamuna ma yasna'u bihim yana tsaman wato suna farke ne suna sanar da abin da wato shi sarkin wato ya musu waqad tawaffalahu arwahum wato wafatan naumi Allah ya karbi ransu amma mutuwa irin ta bacci mun gane ko yawa mutuwa ta bacci domin kowane dan adam yana da rai guda biyu a jikinsa akwai rai na harka akwai kuma rai wanda yake wato na rai wanda wannan ran yana shine mai motsi shi yake tafiya yake yawo cikin wannan ayan da Ubangiji yake cewa dan adam yana da rai guda biyu in kana mutum ya kwanta yana bacci ɗaya ransa wanda shine na asalin na'am eh wannan ayan wanda yake ce Allah ya tawaffa lanfusu hina mautaha ko to ran mutuwa shi za a bashi a jikin mutum ɗaya dai na harka kuma shi in kana bashi shi zai tafi yawo in kana bashi za ka yi mafarki ganin ga ka a gona ka gan ka ga ka a wata ran a Lagos ka gan ka wata ran ga ka a Saudiya ka gan ka kana ta yawo to wannan ran shi ne na motsi za a zo a yi abu a gabanka da yake wannan ran bayyanan baka san me aka yi ba kai ma za ka yi wani abu a cikin baccinka baka san me ka yi ba rannan na rayuwa shine kurin a cikin jikinka, ce shine bambance ka da wanda ya mutu saboda kana numfashi. Amma duk abin da kai saboda kana bacci, wancan ran na harkar baya tare da kai, shi kuma ya tafi. Shi yasa wannan ran idan ya fita, Allah yake cewa Ubangiji shi yake karban rai a lokacin da dan adam yake bacci. In Allah ya ga dama ya karbi wannan na rayuwar, to shikenan mutum daga nan kuma zai wuce. Idan kuma Allah ya ga dama ba zai karbe maka na rayuwar ba, lokacin da yake zo ka tashi sai a dawo maka da wancan. Dan in wancan din bai dawo ba za ka tashi ba. To in ya dawo maka da wancan din shikenan, wancan shine yake yawo. Yake yawo wanda zaka ganka kana bacci amma ga ka guri kaza ga ka guri kaza ga ka kuna hirga kuna cin abinci ga kuna minene, saboda wancan ran da yake tiyawayawa. Yawa, amma wannan ran na rayuwa shi yake jikinka, shine in an karba to wancan kuma ba zai amfani ba. Yawa, wancan ba zai amfani ba. To shine Allah madaukakin sarki sai karbe musu wancan ran, sai bar musu wannan na jikin nasu. Shine malai yake cewa Allah ya karbi ran su amma wafati naume, wato irin mutuwar mai bacci. Wato sannan a cikin wannan gari na daka ya nusu, akwai mu'minai guda biyu a gidan sarkin, su sun boye imaninsu. Mun gane ko mu'minai ne guda biyu a gidan daka ya nusu, a fada suke, amma kuma su sun boye imaninsu. Saboda haka a koye sai suka rubuta kissar waɗannan mutanen. Suka rubuta kissar mutanen gaba daya, su waɗannan ashabul kafin suka rubuta kissar su gaba daya. Wato tun lokacin da suka bata ake neman su ba samu labarin su ba, da har inda aka samu labarin su, da adadin su, da dangin su, da addinin su, da dalilan da yasa ma suka gudu. Saboda haka suka yi a cikin wasu alluna guda biyu na tagulla na dalma. Suka narka dalma suka yi alluna guda biyu, a cikin allunan suka rubuta tarihin wayannan mutanen. Mun gane ko suka saka wayannan allunan a cikin akwati, shi ma akwatin wato na tagulla. Suka dauki akwatin suka je suka cusa a cikin ramin, cikin ramin inda suke yin ginin, suka cusa akwatin a ciki. Wato sai aka zo kuma aka gine da shi. Saboda haka tarihin su yana nan a inda suke. Suka ce la'allallaha an ya zahara ala haula alfitya, mai yiwa wata rana Allah zai bayyanar da wasu su zo su samu tarihin wa'innan samari mu'minai kafin ranar alkiyama. Saboda haka wato fa ya'rifu min hadhihi kitabati khabaru, za su fahimta daga wannan rubutu, za su fahimci labarin wa'innan samari. To daga baya shi sarki da kayan su ya mutu, shi da mutanansa. Aka yi ta samun canje-canjen gwamnati, wato da wa'inda suka gaje shi ma suka mutu, wato sinunu wa kurunu, aka samu shekaru birjik, aka samu karni-karni na jama'a, har kuma sha'anin sarautar ya dinga canzawa na wannan garin, har aka samu wani mutumin kirki wanda ake kiransa Bitrus, ya zama shi kuma shi ne sarki a wannan lokacin. Ya zama kuma shi mumini ne, ya shugabantar da mutane akan littafin Injila. Saboda haka a wannan lokacin dai mutane suna zaune, shi dai yana da imani, amma kuma mutanen garin har yanzu kasan ka suka shi ba sun yarda za a tashin alkiyama, wasu kuma ba su yarda za a tashin alkiyama ba. Shi wannan sarki kullun yana kokarin jan hankalin mutane, nuna musu ladan tashin alkiyama gaskiya ne, wanda duk bai yarda tashin alkiyama ba kafiri ne. To yana cikin wannan, amma suna wahalar da shi, wato wajen wasu su imani, wadansu kuma wato su kafirce, cewa ma suke wanda suka kafirce din la hayata illa hayatud dunya, babu wata rayuwar duniya, rayuwa sai iya rayuwar duniyar nan. Sune suke cewa ma yuhlikuna illa dahr, ba abin da zai karar da mu wato sai dai shudewar zamani. Wayna ma tubasul arwahu duna al-ajsadi, in ma za a tashin alkiyama to rayukan mutanen kullum za a tasa banda gangan jikin. Rayukan za a tasa banda gangan jikin. Saboda haka wannan sarki Bitrus ya zama yana ta kaskantar da kai, yana addu'a, yana cewa Ubangiji rabbi anta ta'lamu, Ubangiji ka fi kowa sanin ikhtilafa ulai, sabanin wayannan jama'a tawa, fa ba aslahum ayatan, Ubangiji ka tayar musu wata aya, to bayyana lahum amra sa'a wal ba's, wanda zai musu bayanin lamarin tashin alkiyama da kuma wato tada mutane a cikin kaburbura. Ubangiji da ya niyyar bayyana wannan aya sai ya bayyana ta akan wayannan samari da suke cikin wato wannan kogo. Mun gane ko Allah sai ya bayyana da lamarin su wato a wayannan mutanen. Waj'alhum ayatan wa hujjatan alaihim, ya sanya su ashabul kafidin aya ne, sannan kuma yasa kuma su din abin da ya same su hujja ne wa mu'minai cewa lalle Allah zai tashin alkiyama. Allah ya haka ne saboda mutane su fahimci sa'ar alkiyama, lalle za ta zo babu kokwanto, lalle wa anna Allah yab'asu man fil qubur, kuma tabbas ubangiji zai tada duk waɗanda suke wato cikin kaburbura. Fa alqallahu fi qalbi rajulin min ahli tilka nahiya, tunda yanzu labarin su yana nan, in an zo wuce za a ce wannan kogon nan ne sarki da kayanu su ya binne waɗansu mutane, saboda haka ana wucewa. Babu ma wanda dama yake zaton mutanen nan da ransu, amma a lokacin da aka rufe su duk suna tsammani da ransu, amma kuma sun san tunda babu inda za su yi iska a wannan kan wuri ɗaya ma su iya mutuwa gaba ɗaya. Saboda haka ana nan da Allah ya niyyar bayyanar da wannan aya mai girma wanda suke nuna wato Allah zai tada alkiyama, sai Allah ya cusa ma wani mutum makiyayin dabbobi wato sha'awar yayi shingen a dabbobinsa, yayi gini ya kewaye inda zai na ajiye dabbobinsa da daddare. Mun gane ko hakuna Allah ya sa masa mutumin shi, ko mutumin yana da rigarsa kusa da dutsen inda su ashabul kafi din suke kwanci cikin wannan dutse din. Wato sai ga to yanzu shi ina zai samu dutsen da zai gini, kurin sai ya ji a kansa cewa bari ya sare wannan dutsen da aka rufe bakin wannan kogon, kurin ya je ya amfani da shi wajen kewaye gurbin da zai ajiye dabbobinsa. Shi ne wato ya nemo abin sara da yaransa, wato ya sare wannan kogon ya rushe shi don ya gina ma dabbobinsa wato shinge. Falamanta fa bawul kafi, yayin da ya buɗe wannan kofa, ba asallahu haula alfitiya, wa'annan kwatake suka ji rugugugu din faruwar gini sai suka farka a bacci. Wa'annan samarin lokacin da mai sara ya sare ya cinye gindin dutse, da suka taru suka runku da dutse, faduwar dutse rududududun nan, su kuma sai suka farka a bacci. Mun gane ko shi ne malai ce ba asallahu haula alfitiya, sai Allah ya tashi wa'annan samari. Fajalasu farihina, sai suka taru suka zauna suna ta farin ciki, wato suna farin ciki, fuskarsu tana haske wato cikin daɗere da kwanciyar hankali. Allah ya kiyaye gangar jikinsu da kyansu da kamanninsu, duk bai canza ba. Falame ta gairami na shi ba abin da ya canza, wato kamanninsu lokacin da suka farka kamar kamanninsu ne lokacin da suka kwanta. To sai suka ce a tamlika, amma bacci na namu, amma kuma wani ya ci ka ni fa yunwa nake je, wani ya ci ka ni ma fa yunwa nake, tamlika ka shiga gari ka so mana abinci. Suka dauki kudi suka bashi, shi ya fito, yana fitowa ya nufi gari sai ya rikice, ya ga dai alƙariya, wata alƙariya birni alƙariya ta dawo, kamar wata aljanu sun dauko wata alƙariya sun ajiye musu a gurbin tasu. Gine-gine masu tsada an yi tituna ga lantarki ga abubuwa, birni dai irin birni. Saboda haka tamlika da ya je sayan abinci, ya ga yadda gari ya jirkita gaba daya, ya ga yadda mutanen gari kwararren da ya sani da inda ya sani da kasuwar da ya sani duk babu ita. Wato kuma sai ya zama yana ta mamaki. To da ya je gun da zai sayi kayan abinci, ya je ya ce ga kayan abincin da yake so, sai ya fitar da wani irin kudi wanda su mutanen duk ba san shi ba, sai ya miga. Suka ce me wannan din abincin da sai ya miƙa kudin da su suke da shi a gunsu. Suka ce a to wannan kuma ka zo dai ka damfari mutane ne. Sai suka kama shi, ai dan damfara ne, ya zo da wani jebin kudi, kowa ya ga kudin wannan dab wannan kudin, ai rayuwar sa muke ji wannan, wa san san da aka amfani wannan kudin shekara 300. Suka yi suna wannan baccin, to shi ne da ya zo da wannan. Sai suka tafi da shi gurin sarki, suka dabare da gurin sarki, to aka sa shi kuma sarki mumini ne, Allah ya kawo canji. Saboda haka sarki ya tambayi tamlika labarinsa, tamlika ya ba wa sarki labarin kissarsu da kissar 'yan uwansa da suke can cikin kogo. To mutanen da suke zaune a gurin, sai wani yake cewa sarki, mai yiwuwa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda zai tabbatar wa mutanenmu da suke musun tashin alkiyama. Ja'ala Allahu lakum ala yadi hadhal fata, Allah ya sanya wannan aya din a hannun wannan samarin. Fantala gobina hatta yuriya na asabu yace ranka dade wannan yaron ya tafi da mu mu je mu ga ƴan uwan nasa sarki ya tashi da sauran jama'a aka bi bayan sa har zuwa wato gogo saboda haka malam yake cewa fan talaka wato arius was deus min uzama'il mamlaka wanda suke manya manya na jikin sarki suka tafi tare da sarki aka tafi wajen kogon kuma huma jami'u ahal madina da sauran jama'a du a bayan su gaba daya kowa ga sarki da jama'a shi ma in ya tambaya ne ne sai ai wani abu za a ja gano shi ma sai ya bulayi haka dai sarki ya debi gari gaba daya har zuwa bakin kogo wato manya da yara wato malai yake cewa suka tafi gurin ashabul kafi dan su je su dube su fa wal man da kala alaihim hazana aziman kabira ne wayannan manyan fadawan sarki su suka fara shiga gurin su fa wajadu fi asal bina'i tabutan min hasin a inda aka rushe wannan katanga domin shi wannan bai rushe katanga lokacin da wayannan samari suka farka guduwa yayi saboda ya tsori ta bai tsamanin da wani abin da ba sai gudu to inda katangan nan ta fadi su wayannan wato manyan fadawan sarki suna shiga suka ga wannan katan akwati na tagullan nan sai suka dauko shi to a ciki sai suka ga tarihin mutanen ma a rubuce a jikin allunan karfe saboda haka suka gani a rubuta falan ma karuwa ajabu wa hamdulillah da suka gani suka karanta suka yi wa Allah godiya allazi arahum ayatan wanda ya nuna musu aya tadulluhum alal ba'si wanda take nuna gaskiyar tashin alkiyama wato sannan suka aika dadin ashe sarkin ne ya turo su shi bai zo ba ya turo wayannan manyan fadawan nasa da jama'a sai suka aika ka ce lalle sarki ya zo to sarki ya zo da kansa ya zo ya ga abin mamaki wayannan samari Allah madaukakin sarki ya tashe su kuma ya laya su wato Allah ya karbi ran su kwanciyar bacci shekara 300 wadansu ma suka ci shekara 300 da wani abu to da wannan labari ya zo wato sarki sai bakin cikin sa kuma sai ya tafi yake cewa ahmadu ka rabbis samawati wal ardi ubangijin samai da kasai ina gode maka tafaddalta alayya wato ka yi mana falala ka ji kanmu yake cewa walam tutfi an-nura allazi ja'altahu li aba'i hasken da ka sa wa iyaye na imani Allah baka buce shi akan mu ba faraki ba wata waje ila na hawul kabi shi ma sarki ya hau abin hawansa ya tafi kogo fadakala alaihim ya je shiga gurin ashabul kafi ya farin ciki da su ya sumbance su ya gaggaisa da su saboda haka suna zaune a ƙasa suna ta yin tasbihi suna ta yin tahmidi sai sarki sai suka ce wa sarki nastaudi'uka Allahu wassalamu alayka wa rahmatullah hafizaka Allahu wa hafiza mulkika wa nu'izuka billahi min sharril insi wal jinni suka ce to sarki zamu maka ban kwana wato suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka da jin kansa suka ce muna maka addu'a Allah ya kiyaye ka Allah ya kiyaye maka mulkin ka muna nema maka tsarin Allah daga sharrin mutum da aljan shi sarki yana tsaye cike da mamaki suna masa addu'a shikenan sai kowa koma sai kishingida sai kuma Allah ya saka karbe rayukan su dama dan su karantar da mutane aya din ne sarki ya tashi wato da yaje wato a gurin ya dauki tufafin su kowa sai ya lullube shi sai ya ce to aje ayi wa kowa akwati na zinariya zai zo ya saka shi a cikin akwati din to bayan sarki ya je ya bada kwangila aje akwati na zinariya guda 8 wanda zai zo ya sa su ya kwanta bacci sai ya mafarki a bacci samarin nan sun zo masa suka zo suka ce masa inna lam nakalu min dhahabin wala fidda sarki ka ji mu ba alice mu da zinariya ba alice mu da azurfa ba walakin na kulikna min turabin wa ila turabin nasir mu an alice mu da kasa ne kuma kasa zamu koma saboda haka fatarukuna kama kunna fil kafi ala turabi ka bar mu kamar da ka gamma cikin kogon nan a kasa hatta ya fasana Allahu min har lokacin da Allah zai tashe mu to sarki to da yaji wannan ya tashi a mafarkin sa sai ya dakatar da wancan aikin da yasa ayi sai ya sa aka yi musu akwati na kwangwala sai ya dauke sai ya sa su a ciki wato sai aka rufe wato bakin kogon shine kuma aka yi masallaci a gefe wanda ake zuwa ke ibada saboda wato tuna wayannan manyan bayan Allah to su ne ubangiji ya Yahudawan Madina suka ce a tambayi manzon Allah in ya bada labarin su to shi annabi ne amma in bai bada labarin su ba to ba annabi bane dama sun ce ai mata tambaya uku in ya bada labarin biyu to shi annabi ne idan kuma duk ukun ya bada to ba annabi bane in kuma duk ukun ma ce bai san ko dai ba to ba annabi bane to wannan kuma a cikin har yanzu wannan sura din Allah zai kawo mana kisa zulkarnain da Allah ya ce wa yasalunaka an zulkarnain da wasaula haka manzon Allah da yace gobe zan ba ku amsa tambayar da kuka yi to bai ce insha Allah ba domin Allah yana so ya karantar da mu mu dan shi yana da isma dan mu ne dan Annabi sallam zai ce insha Allah amma sai Allah ya mantar da shi insha Allah saboda mu kuma a karantar da mu darasi a ƙarshe wahayi bai sauka ba sati guda kwana 15 wasu malaman suka ce har kwana 40 manzon Allah ya damu mutanen Makka suna ta surutu Muhammadu ya ce zai ba mu amsa gobe shi ruwa yanzu gobe ba ta yi ba har manzon Allah ya damu daga baya sai Allah ya ce masa wala taqulana li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa insha Allah kada daga yau ka sake cewa zan yi abu gobe sai ka ce in Allah ya yarda don ga amma wannan malamai suka ce al'umma sa aka karantar dan manzon Allah yana da isma sakan daya bai taba rabuwa da ubangijinsa ba amma Allah ya mantar da shi ne dan ya sunnanta mana yawa dan ya sunnanta mana saboda haka wannan ita ce a takaice kissar wayannan manyan bayan Allah ashabul kafi Allah yake cewa wato amma sifta anna ashabul kafi kana zaton cewa su ashabul kafi wa raqim da raqim kanu min ayatina ajaba suna daga cikin ayoyinmu na mamaki Allah yace is awal fityatu ilal kafi tuna yayin da wayannan samari suka taro suka dawo kogo faqalu suka ce rabbana atina ubangiji ka ba mu milladunka daga gurinka rahmatan wato jin kai wahayi ilana min amrina rashadan Allah kuma ka kyautata mana a cikin lamurranmu wato shiriya ka ba mu shiriya daga gare ka Allah ya ce fadarabna ala azanin fil kabisina adada kuma za mu tashi akan wannan kisa din Allah kai mu gobe amin wa kafara daidai muna roƙo Allah karba mana ba mu lada wannan makuskure Allah ya yafe mana amin.